Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Lomar da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma sai za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Wa sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 28 ga watan Nuwamba. Bayan labaran duniya za a ji matsayin shugabannin addinai kan tashin hankula, za kuma a ji cewa a jihar Niger an shiga yaki da kwaya musamman ma tsakanin matasa.
Wasu ma masai suke shaka, wasu na samun kashin ko kadangare ne to nadi shi kamar taba kamar wiwi kusa.
To Allah ya kyauta, kamar kowace ranar Talatar Babaya kuma kiri na tafa da shirin a dawo lafiya, za kuma aji Sulaiman muna barma da sharhin jaridun Niger, muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Yan sanda a Iraki sun ce wani harin kunar bakin wake da aka kai a wata kasuwa mai farin jini da ke bayan garin Bagadaza babban birnin kasar ya kashe akalla mutane 11. Jami'ai sun ce akalla waɗansu mutane 26 suka ji raunuka a harin da aka kai a kasuwar Narawan da ke kudu maso gabashin Bagadaza. Wani jami'in tsaro ya ce waɗansu ƴan ƙunar bakin wake guda biyu ne suka bude wuta kan farin kaya a kasuwar jiya Litinin da dare kafin suka tarwatsa kansu. Kungiyar IS ta dauki alhakin harin a wani sako da ta buga a kafar watsa labaranta ta Amak. Bayan ganawarsu da shugaban Amurka Donald Trump, ƴan majalisar dattijai na jam'iyyar Republican sun ba da tabbacin niyyarsu ta kada kuri'a kan gagarumin tsarin haraji a mako mai zuwa da zai zaftare harajin kamfanoni na dindindin, ya rage harajin da ma'aikata ke biya akan albashinsu na ɗan ƙaramin lokaci, ya kuma ƙara yawan bashin da ake bin Amurka da sama da dala triliyan ɗaya. Shirin da aka yi wa wannan mako shi ne a kaɗa kuri'a akan dokar haraji a majalisar dattijai, in ji gagarbado masu rinjaye John Corin na jam'iyyar na jihar Texas. Manufar ita ce a sake zaburar da tattalin arzikin ƙasa. Jami'an ƙasar Turkiya sun ce suna zuba ido su gani ko Amurka za ta cika alƙawalin da ta yi da suka ce shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa takwaran aikinsa na ƙasar Turkiya a makon da ya gabata na daina sayarwa mayakan Kurdawa da makamai da ya taka rawar gani wajen murƙushe mayakan IS a Siriya. Prime Minister ƙasar Turkiya Mevlut Cavusoglu shine ya sanar da alƙawalin yayin taron manema labarai jim kaɗan bayan tattaunawar shugabannin ta wayar tarho a ranar Juma'a. Sai dai sanarwar ta fada White House ta fitar da ta bayyana tattaunawar ta wayar tarho da shugaban ƙasar Turkiya Tayyip Erdogan yayi da ta yi taka tsantsan. Ta ce Trump ya kuma shaidawa shugaba Erdogan dangane da gyaran fuska da ake yi game da wannan lamari na goyon bayan da muke ba abokan ƙawancenmu da ke Siriya. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A hukumance an yi baikon yarima hari na Burtaniya da 'yar wasan fina-finai ba Amurka Meghan McCain. Mahaifin hari yarima Charles shi ne ya sanar da haka a wata sanarwa jiya Litinin. Sanarwar ta ce mai martaba Yarima Wells yana farin cikin sanar da baikon hari da Miss Meghan McCain. Sanarwar kuma ta kara da cewa za a yi auren ne da kakar shekara ta 2018, za a kuma ba da ƙarin haske akan bikin auren nan gaba. Iyayen McCain su ma sun fitar da tasu sanarwar, suka ce muna matuƙar taya Meghan da hari murna. McCain tana da ruwa biyu, mahaifinta Bature ne, mahaifiyarta kuma baƙar fata. McCain ta ce ta ji takaicin yadda kafofin yaɗa labarai suka riƙa bibiyar jinsinta, sai dai ta ƙara da cewa ita da hari ba su taɓa mai da hankali akan wannan ba, muna mai da hankali ne kawai akan yadda rayuwarmu za ta kasance, in ji McCain.
To labaran duniya ka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan murnin Washington DC. To bari mu fara daga Abuja Najeriya inda shugabannin addinai ke taraba addinai da akidojin tsanani da tashin hankali. Nasir Adamu Ilkaya Jerika.
Wake wada addini wajen kai hare-hare na ta'addanci ya sanya shugabannin musulmi da kirista a Najeriya nesanta addinan daga wannan ɗabi'a. Harin makon jiya kan masallaci a Mobi inda fiye da mutum 50 suka rasa ransu da wasu hare-hare da ke faruwa a arewa maso gabashin Najeriya da fitinar kabilanci da kan rikide, hakan ya sanya shahararren malamin Islama Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina nuna matukar damuwa.
Jihadi ma a inda ma ake jihadi, Annabin rahama da duk wani jagora yakan sanar da komandoji cewa banda kashe yara kana banda kashe mata, banda kashe masu ibada da suke so yin ibadarsu, banda kashe manoma da suke wurin aikin noman su ko kasuwanci da sauransu. Ma'ana waɗanda ke fada da mu sune abokana fada, waɗanda suke neman al'umma musulmi su kashe, wanda kuma kowane irin society ya yadda da mutum ya kare kanshi a yayin da aka zo ana neman azizdan jinin shi.
Shege ko Musa ya ba da wata shawara kan yadda yake ganin za a ƙara dakile ayyukan miyagun iri.
Ina kuma kira da babban ga sojojin Najeriya su dauki hikimar biyan lada da kuma alƙawalin boye sirri ga duk wanda yazo ya tona asirin waɗansu waɗanda suke so su je su zubba jini mutane a coci-coci ne ko a masallatai ne da sauransu. An gwada a ƙasashen duniya da dama, an samu nasara a kai shi.
A ziyarar da ya kawo ofishin muryar Amurka a Abuja, shahararren mai bishara Pastor Wade Buru ya ce addini zaman lafiya yake koyarwa.
In ka gan mai fadan addini ni a fahimta na jahili ne. Amma babu addini da ya ce a yi fada ko a kashe mutum. Kashe mutum ba gaire ba dalili, sabani ma a cikin addini. Akwai yadda addini ta tsara, in mutum ya yi wannan laifi ga hukuncin zai mai, ga warne za su aiwatar da wannan hukuncin. A rabi da guzuma ana harbin karsana. In yau Krista ya yi abu da ba daidai ma ko ya ce wani mutum ya yi haka, sai ce ai Krista ya yi. In wani abu ya faru yau musulmi ne ya yi abin, sai a ce ai musulmi ne suka yi. Alakanta wannan laifin da addini ko kuwa mabiyin addinin ba adalci bane. Babu addini da ya koyar da fada koko a kashe mutum, babu gare, babu dalili.
Najeriya ta sha fuskantar fitina ta hanyar shiga rigar addini, kabilanci ko bangaranci. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru, kafin mu ci gaba ga wannan.
Tabi kana mai daki da Musa, ya daki mama baba ne aka tabi kana mai dace dan Musa
ali
mamba baba dare madan wanda duka di an ce mai aniya kata bi kana ta fada aniya ce baki da alheri can goci lariya da mamba baba dare mu aniya mu tabi muna mai dace ni har
zo a gaida marigayi Mahdi mai dogon zamani. To yanzu kuma bari mu kada jihar Niger Nigeria, inda aka kaddamar da yaki da rashin ayyukan yi da kuma shan magan kwayoyi tsakanin matasa. Mustafa Nasir Batsari, gare ka.
Batun illar shaye-shayen miyagun kwayoyi a tsakanin matasan Najeriya shine ya dauki hankalin masu jawabai a wani babban taron yayi wasu matasa 125 da suka koyi sana'o'in hannu a jihar Niger Nigeria. Gidauniyar Sani Bello ce dai dake garin Kwantagora ta dauki nauyin koyar da waɗannan matasa da akasarin su sun fito ne daga gidan iyalai masu karamin karfi. Alhaji Usman Sani Bello shine mataimakin shugaban wannan gidauniya, ya ce ko baya ga horar da matasan suna kokarin fadakar da su akan illar shaye-shayen miyagun kwayoyin.
Wato wannan illan shaye-shaye da yake a wurin matasa ya zama wato wannan tashin hankali, wani fitina, wani bala'i, kuma wannan abin babban illa ce a gare mu. In ba mun tashi tsaye ba mun yaki akan wannan abin zai zo cikin karfin mu, kuma wannan tunai ba gwamnatin mu na arewa ba su hada hannunsu a yaƙi kemis din da suke sayar da abubuwan nan, a hana sayar da abubuwan nan.
Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello da ya halarci wannan taro ya ce batun shaye-shayen fa na matukar damun su.
Ai maganar shaye-shayen nan ma shi fi damun mu, kaji yanda aka yi bayani wasu ma masai suke shaka, wasu na samun kashin ko kadan gare ne to na ishi kamar taba kamar wiwi su sa da sun sha sai ga su sun fita aiki. Duk wanda yake cikin shaye-shayen baya to bai mana tsuba bane haka koya mu sana'a.
Masanin tattalin arzikin ƙasa a Najeriya Alhaji Sa'idu Abdullahi ya ce koyar da sana'o'i ga matasan yana da amfani, amma akwai buƙatar wayar da kansu.
To at least wayarwa yana da muhimmanci, ya gane muhimmancin abin da ake yi, ana so ne a taimake shi, a taimaki rayuwar shi. Da zaran an yi wannan wayarwa din dan sai koyan sana'a yanzu.
Daga bisani dai na ji ta bakin wasu daga cikin matasan da suka koyi sana'o'in.
Sunana Aisha Abdullahi. Akwai mu abubuwa da yawa. Farko dai ina daga catering department ne watan na dafa abinci.
Sunana Victor Mora. Na koya ni computer engineer ne, na koya da ake gyara computer.
Babban daraktan wannan gidauniya Mr. Zakari Ikani ya ce matasa sama da 800 ne suka koyi sana'o'i daban-daban da za su iya dogaro da kansu a ƙarƙashin wannan gidauniya daga shekara ta 2011 zuwa yanzu. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To gaida Mustapha, yanzu kuma bari mu koma gefe guda Baba Ku Makeri ya gabatar mana da shiri na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na a dawo lafiya. Baba Ya Ku Makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake muku sallama a daidai wannan lokacin. A yau za mu ci gaba da kawo muku hirar wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Ahmad Tijjani Muhammad, muƙaddashin shugaban hukumar kiyaye hatsari na jihar Kano. Idan mai saurare bai manta ba, a wancan mako hirar ta kai inda baƙon namu Ahmad Tijjani Muhammad yake cewar ana samun ragowar yawan hatsarin mota a Najeriya, amma ƙaruwar yawan mutane da motoci shine ke sa ba a ganin saukin hatsarin, inda shi kuma wakilin namu ya yi masa tambaya yana cewar
gashi ka ce yana raguwa alƙalman nan, amma duk shekara ko kuma ma wani zango na shekara kukan fitar mana da alƙalman nan, sai kaga in kuka faɗe su sai kwakwalwar mutum ta buga. Kenan za a iya cewa duk da haka ana samun cigaba?
Duk da haka ana samun cigaba, saboda in ka kwatanta shi da na shekara ɗaya biyu uku na ba, sai gani wannan shekaran ya ragu. Kuma muna fata haka zai ci gaba da raguwa har lokacin da Allah zai sa ku kasance mu a cikin ƙasashen da suke samun ƙarancin accident a hanyoyinsu, izinillah.
Wai baya ga ɗabi'un masu amfani da ababen hawa ko ita kanta hanya, menene kuka gano cewa misali yana taimakawa wurin afkuwar alƙalman da ake samu na yawan hatsura ko a jikata ko ma a rasa rai?
Dama ai abubuwa uku su ne mahimmai masu jawo su. Na farko shi direba mai tukin mota misali. Na biyu environment, hanya. Na uku ita kanta mota. To ko da wa'incan guda biyun da hanya da motan suna iya kawo hatsari to za ka cewa shi direba shine dai number 1 misali idan ka san hanya daga nan zuwa wuri kaza bai da kyau ai a matsayin ka na direba mai hankali sai kai ne sai ka tafi a hankali misali nake baka motan nan kai ne yake da ita kai kamata ka rika cikin dinta kullun gari waye kafin ka tuka misali zaka duba wasu abubuwa wanda zai tabbatar maka motar nan tana cikin lafiya ko ba ta cikin lafiya kafin ka tuka to idan ba kai wa'annan abubuwan ba to aka je aka sami wani abu laifin da zai dawo kanka to in ka cire wa'annan guda biyu za ka ga cewa attitude kamar da nace maka halayen mutanen mu shine kan gaba wurin jawo accident misali kamar da nace maka a yau muna da direbobi wanda suka tashi daga nan Kano misali zuwa Jos waya ana musu kirari ko Jos ko Lahira tafiyan da suke na gudun wuce sa'a sai ga mutum yana tafiya akan kilomita 120 150 wani 180 ina hanyar da zaka yi wannan gudu a Najeriya to za ga wannan daga dabi'a ne na mutum za ka ga mutum yanzu ka fita za ka ga irin loading da ake ma mota wannan loading idan kowanne mota da ka gani akwai ka'idan nauyin da ya kamata ta dauka kana huce wannan ka'idan to ita ma za ta fara maka nuna maka wasu dabi'u na rashin da ita kanta mota na biyu balance dinta
daidaituwanta
akan hanya saboda ita kanta tana kan kamar spring ne ai kuma an saita ta akan wani nauyi idan nauyin ya wuce za ka ga zai affecting balance din mota din control system da steering da menene duka yi depending akan balance din na mota ita kanta tayan akwai nauyin da ya kamata ta dauka in ya wuce wannan zai shafe ta sai ya fashewa ko yaushe so da yawa za ka ga cewa direba ya dauki mutane a gaba tsakanin direba da kofa ma sai ka ga mutum wai suna kiran shi aljihu sai ga direba yana kokarin taka burki amma yana taka kafan wani saboda mutanen da ya sa dan me kana tuki mota zaka sha abin maye kowa ya sani cewa da ka sha wani abu na sa maye zai shafi reasoning naka tunaninka da inda kake lissafin abubuwa da zai shafa shi yasa zaka ga mutum yana ganin mota ya shige ta amma shi a tunaninsa saboda ya sha wani abu gani yake kamar zai wuce wa kai motar ta zo zaka ga mota na zuwa kai kuma kana overtake to wato za ka ga duk abin irin yawancin abubuwan da suke kawo accident na daga dabi'un direbobi ne
wato amma yayin da kake wannan bayani komanda sai mai saurare ya ce to ina jami'an ku suke domin kamar yadda kai bayani a baya shine hususan an kafa ku ne
yawa
dan ku lura da waɗannan abubuwa
to ai yanzu ba mu iya kasancewa ko ina a lokaci guda misali in ka tashi daga nan zuwa Kaduna ba za ka iya ganin mu kowane kilomita da ya ga mu ko da yake mun yi kokari hukumar mu ta yi kokari ta sa ofisoshi office bayan kowane 50 kilometers misali in ka tashi daga nan Kano kana zuwa Chiroma akwai office daga nan zuwa Chiroma is about 50 kilometers also in ka tashi daga Chiromawa za ka je ka tashin yari nan ma akwai office daga tashin yara zari akwai office daga nan Birnin Yaro akwai office kafin ka je to duk wannan kokari muke yi musa jami'an mu to amma tsakanin wa'annan ofisoshin inda muke ije mutanen mu suna aiki sai anan ne abubuwa da yawa su
to bari mu tsaya anan sai kuma sabon mako zamu ci gaba da kawo muku wannan hira a madadin bakon namu Ahmad Tijjani Muhammad Mukaddashin shugaban hukumar kiyaye hatsari a jihar Kano da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka baba ya koma kere ne daga Washington nake sallama a huta lafiya kuma a dawo lafiya
to gaishe ka yanzu kuma ga silabar ma da shiri na gaba
zamu fara sharhin jaridan na wannan mako da jaridar Lebanama wacce ta ruwaito cewa matakin cafke tsohon ministan harkokin wajen kasar Senegal Cheikh Tidiane Gadio biyo bayan binciken hukumar FBI da ya tabbatar da samunsa da laifin cin hanci ya tayar da hankalin wasu kusoshin gwamnatin jamhuriyar Niger waɗanda ake zargi da harkallar uranium gate wace a yayinta aka karkata miliyan 200,000 na sefa bayan sayar da karfen uranium ta bayan fage. Jaridar Le Republicain ta bayyana cewa cin hanci ya fara kamari a makarantun sakandare mallakar gwamnatin Niger, inda bayanai ke nunin wasu shugabannin makarantun sakandare da haɗin gwiwar wasu manyan jami'an ma'aikatar ilimi na bayar da gurbin karatu ga ɗaliban da aka riga aka kora daga makarantu masu zaman kansu saboda rashin yi wa malamai da'a ko wasu dalilai masu nasaba da rashin hazaƙar karatu. A takaice sun mayar da makarantun gwamnati tamkar mallakinsu, inji Le Republicain. Jaridar Lankitar na cewa shugabannin Afirka na shirin tantaunawa da shugabannin kungiyar tarayyar Turai a taron da zai gudana a ranakun 29 da 30 ga watan Nuwamba a birnin Abidjan domin zakulo hanyoyin da zakulo wa halin bautar da bakaken fata 'yan cirani suka tsinci kansu a Libya. Jaridar ta ce shugaban kasar Niger wanne tuntuni ya kira jakadan Libya a fadarsa domin yayi bayani akan wannan aika-aika. Ya sha alwashin tattar dukkan masu bakin fada a ji na wannan nafiya a yayin wannan haduwa. Le Nouveau Républicain na cewa jam'iyyar NDP zaman lafiya ta fada cikin halin maraici karo na biyu a sakamakon rasuwar shugabanta Kanal Musa Mummuni Jarmakwai mai ritaya wanne ya dare shugabancinta bayan rasuwar shugaban jam'iyyar Nafil Azal Adamu Mummuni Jarmakwai wanda a bayan rasuwarsa baraka ta kunno kai a tsakanin wasu mataimakansa. Dalili kenan da jaridar ke cewa rasuwar Musa wani babban gibi ne ga jam'iyyar ta ANDP zaman lafiya, yayin da Le Harrison ke cewa Niger da kanta ce ta girgiza a sakamakon wannan rashi saboda yadda aka san Musa Jarmakwai da kishin ƙasa da mutunta jama'a, sannan yana daga cikin sojojin da ake ganin basu damu da daular duniya ba kamar yadda ya gwada a lokacin da yayi watsi da tayin da aka yi masa a 1999 lokacin da sojoji suka buƙaci ya ja ragamar mulkin rukun ƙwarya bayan kifar da janar Ba'ale mai nasara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum. Muryar Amurka, sunana Baƙo Arjike. Zaben waje daga garin Wamba, majin kunyi mai nasara na jihar Nasarawa. Ra'ayi na asana akan maganin tollgate ne wanda ake samu da shi, ina zan yi haka bai adalci.
Assalamu alaikum murai Amurka, daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na garin Jeja. Shawara ga Janar Muhammadu Buhari, Janar Muhammadu Buhari in gaskiya ne ka ba gano ni kuɗin da za su zai amfani shi da gratuity da sauransu da tallafin da ka ba su, idan ba su bayar ba ka san mataki wanda za ka ɗauka, ƙwace kuɗaɗen da ka ba su don ka taimaka ma al'ummarka su samu walwala da sa'ida. Wallahi General, yanzu 2018 ba su rike rayuwa in dai ana son a samu karantar so da ilimi da ingantaccen al'amura ƙasa gaba. Ba mu da uwa, ba mu da uba, ba mu da kaka sai Najeriya. Don Allah a tabi matsaloli na Najeriya, Allah ka dafa mana Najeriya da 'yan Najeriya.
Assalamu alaikum BOA America, Allah dai ya saka muku da alheri. Daga Musa Ovale sarkin zuwa gorin jinjigawar Najeriya, don Allah biyu ya roƙa mana gwamnati mai adalci wannan gwamnatin Buhari kowa naka ka taimaka mana kamar yadda ƙasashen waje suke wa na ƙasashensu, ka ɗauke mana kowane irin harabani daga kan haraji yake duniya kuɗa duk a ɗauke mana. Bayan haka muna son ya zama doka gaba ɗaya a hana kama mu don mu ma ɗan Najeriya ne kuma ƴaƴa ne.
To masu sauraron mu, na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa, musamman ma Alheri Chris Abdu da Tattaya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salomon Abu da injiniyan mu Jonas Kumin, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma anjima.